Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 14 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai.
Jiya Lahadi, an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magungunan na Pfizer zuwa sassa da yankunan kasar Amurka. Iyaye sun haɗu a wata makarantar secondary a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, suna roƙon hukumomi su ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. A jamhuriyar Nijar, an kaɗa ƙuri'ar zaɓen ƙananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya Lahadi.
Kana labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji inda aka kwana game da batun ceto ragowar ɗaruruwan 'yan makarantar nan da aka sace a ƙaramar hukumar Kankara, jihar Katsina, inda har iyaye suka yi zanga-zanga jiya Lahadi.
Da Allah, yadda za a yi a kamo mana 'ya'yanmu, kada a jojo exchange fire don annan mutane a ci a kashe mana 'ya'ya.
To, yayin da wasu gwamnatocin jihohin Najeriya ke kokarin ciyo bashi daga Baitul Malil Tensho, masu abun sun ce kar a kokotanta don ko yanzu ma da ba a taba ba.
Akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara 10 bai karbi gratuity ba, balle pension.
Za kuma a ji yadda Najeriya ke kokarin tabbatar da bin dokar daƙile cutar corona zagaye na biyu. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashim Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi, an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magunguna na Pfizer da ke garin Kalamazoo na jihar Michigan zuwa sassa da yankunan kasar Amurka. Cikin hanzari za a fara allurar rigakafin COVID-19 daga yau Litinin, a cewar Stephen Hahn, shugaban hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN. Fiye da allurai 184,000 suna kan manyan motocin farko da suka bar wurin samar da allurar rigakafin na Pfizer. Ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi a cibiyoyin da ake kulawa da su na dogon lokaci za su kasance a sahun farko don karɓar zagaye na farko na allurai 2,900,000 a daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu kamuwa da cutar a nan Amurka. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan masu cutar coronavirus, inda kusan mutum 300,000 cutar ta kashe, haka kuma fiye da mutum 16,000,000 cutar ta kama, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan Electoral College su kaɗa ƙuri'unsu don tabbatar da ɗan takarar Democrat Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, mai riƙe da mukamin a yanzu Donald Trump na ci gaba da ambaton cewa shi ne ya lashe zaben na watan jiya. A'a, bai ƙare ba, Trump ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a wata hira da aka watsa da safe jiya Lahadi, duk da cewa kotuna da yawa sun yanke hukunci akan ikirarin shugaban na cewa an yaudare shi na wani wa'adin shekaru 4. Jami'an zaben jihohi sun yanke shawara, inda wakilan zaben su za su haɗu yau Litinin a nan birnin Washington DC. Ana sa ran za su tabbatar da cewa Biden, tsohon dan majalisar dattijan Amurka na tsawon shekaru 36, ko mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, ya lashe ƙuri'un zaɓe 306 fiye da 270 da ake buƙata don cin nasara. Iyaye sun haɗa a wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya jiya Lahadi, suna roƙon hukumomi su ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. Sojoji sun yi musayar wuta da gungun 'yan bindigar waɗanda suka ɗauki ɗaliban daga makarantar ta gwamnati da ke Kankara. Mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗi a daren ranar Asabar, amma jiya Lahadi iyayen sun ce ba su ji komai ba game da makomar 'ya'yansu. Abubakar Lawal ya fito ne daga Zaria, mai tarzar kilomita 120 kudu da Kanara, bayan da ya samu labarin cewa 'ya'yansa biyu maza a makarantar suna cikin waɗanda aka sacin.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a ci gaba da kokarin ceto ragowar ɗaruruwan 'yan makarantar nan da 'yan bindiga suka sace a ƙanƙara jihar Katsina. Wasu manyan sojoji sun dara jihar. Sani Malumfashi, gare ka.
To, a halin da ake ciki yanzu dangane da batun makomar waɗannan yara da aka sace shine cewa in baya ga bayanai na farko da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina SP Gambo Isa ya bada na cewa an ceto yara 200 har zuwa yanzu babu ƙarin wasu da aka ce an ceto, sai dai ƙarin bayanin cewa ana nan ana ci gaba da kai farmaki da sintiri a cikin dazuzzuka da hanyoyin da su waɗannan mahara kan bi a duk lokacin da suka aikata aikan nasu. Sai dai cikin wannan hali da ake ciki, wasu iyaye sun yi zanga-zanga na lumana na birnin na Kankara.
Zati Jani Musa Barje, akwai ɗana Abbas Mustapha Barje, muna kira ga gwamnati da Allah da yadda za a yi a kamo mana 'ya'yanmu kada a jojo exchange baya don annan mutane a ci a kashe mana 'ya'ya.
Suna Usman Galadima, ɗana Tijjani Usman Galadima, Allah fito da shi, Allah taimaka mana, kada a kashe mana 'ya'ya, taimaka mana.
Wani abu da mutane da yawa za su yi ta son su ji shine cewa babu wata kungiya wacce ta fito ta ce ita ta dauki alhakin kitsa wannan shiri na sace dalibai sabanin abin da ya faru da 'yan matan Chibok Didimson, waɗanda kungiyar Boko Haram ta zo ta ce ita ne ta yi waɗancan abubuwa. Cikin wannan hali, jiya Lahadi sai gashi birnin Katsina ta dauki bakuncin manyan hafsoshi na sojojin sama da na ruwa da kuma wanda yake sun bayyana da kansu, sai kuma shi General Burtai, wato babban hafsan sojojin Najeriya wanda ya turo wani wakili mai makamin manja janar, sun zo sun gana da gwamnan jihar Aminu Bello Masari da kuma sauran shugabannin 'yan sanda na jihar da na soja. A bayan wannan sun kuma garzaya ya zuwa can Kankara da kuma Faskari, inda aka jibge sojojin da aka aje su don kai farmaki a duk lokacin da aka samu rahoton an sace mutane da ke nuna alamun ana ƙara zagi damtse ne tare da tattauna sabbin dabarun da za a biyo wajen farauto wa'annan mutane ta yadda za a ceto waɗannan ɗalibai da rayukansu. Sanisha Malufashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Da Sani, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
A jamhuriyar Niger an kada ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka dade ana jinkirtawa jiya Lahadi, washe gari bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai ta kashe akalla mutum 27 a cewar jami'an yankin. Kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban kasa. An yi ta ɗage zaben sau da dama saboda hararen 'yan ta'addan a wasu sassan kasar mai fama da talauci, musamman a yankin kudu maso gabashin yankin Daefa, inda harin na ranar Asabar ya faru. Yankuna da yawa na yamma da na kudu maso gabas sun sha fama da hare-hare tun daga shekarar 2015, waɗanda suka hana mutane yin rajistar zaɓe a cewar hukumar zaben kasar SENI. Faraministan Sudan Abdullah Hamdok ya kai wata ziyara gaggawa Addis Ababa jiya Lahadi don tattaunawa akan yankin Habasha da ke fama da rikici, inda fada ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar Sudan. Hamdok ya ce, ina fatan samun tattaunawa mai amfani kan lamarin siyasa, jin kai da kuma tsaro, waɗanda ya shafi makomar zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaba ga ƙasashen mu biyu da kuma yankin. Da farko an tsara ziyarar Hamdok za ta ɗauki kwanaki biyu, amma ya koma Sudan bayan 'yan sa'o'i ba a bayyana dalilin da ya sa aka katsa tafiyar ba. Faraministan Habasha Abiy Ahmed ya ce tashin hankali a Tigray ya tsaya, kuma ba a buƙatar tayin Sudan don ƙulle yarjejeniyar tsagaita wuta. Yankin Tigray da ke arewacin jihohi tara na ƙasar Habasha an yi zaɓe a watan Satumba, inda Debretsion Gebremichael ya zama shugaban ƙasa. Duk da shawarar Faraminista Abi na ɗage zaɓen, yana mai ba da dalilin annobar coronavirus. Jami'an tsaro a Belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin Minsk da wasu biranen don matsawar shugaba Alexander Lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vesna ta ce an kama kusan mutum 180 a lokacin zanga-zangar ta jiya, inda yawancin kaman an yi shi ne a Minsk. A cewar wata kafar labarai ta cikin gida Nasha Niva, an yi jerin gwano sama da 120 a duk faɗin ƙasar, tare da yawan kowane gangami ya fara daga mutane da dama zuwa ɗaruruwa. Wasu masu zanga-zanga sun yi maci a cikin wasu unguwanni na Minsk, suna ɗaga tutoci masu launin fari da ja, alamar 'yan adawa, suna kuma rereta kyan Allah ya ja zamanin ƙasar mu Belarus.
Sai da Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kaimu Najeriya, inda gwamnatocin jihohin kasar da 'yan fensho suka sa kafar wando guda a yunkurin gwamnatocin na cin bashi daga adanar 'yan fensho ɗin, yayin da su kuma 'yan fensho ɗin ke cewa ba a araba ma ya aka ƙare. Nasiru Adamu Ilikaya, gare ka.
Tun ma daga shirya takardun ajiye aiki, 'yan fansho ke shiga takaici, duk da kuɗin da sukan tara da kamfanonin fansho kan juya don samun riba tsawon ƙa'idar aikin ma'aikata a Najeriya na samun shekaru 35 na aiki ko ko cika shekaru 60 na rayuwa. Samun fansho kan zama abun biki a wasu jihohin don tamkar alfarma ake wa ma'aikatan wajen ba su kuɗin.
Ba mamaki wannan dalili ya sanya shugaban kungiyar kwadago na NLC Comrade Ayuba Obba ya hori ma'aikata da yin yarjejeniya da 'yan siyasa kada dukkan gajiyar ta kare ga 'yan siyasar.
Su biya kuɗin gratuity. Akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara 10 bai karɓi gratuity ba, balle pension, balle kuma a ci albashin shi da zai karɓa kan kari. Saboda haka waɗannan su ne matsaloli da suke ƙasa.
Shugaban kungiyar gwamnoni Kayo Defayomi a zantawarsa da gidan talabijin na Channels ya ce ba wani aibu ga gwamnonin su dau aron kuɗin, don sun riga sun tsara lamura masu amfani da za su kashe kuɗin a wajen aikata su.
That would enable us to undertake infrastructure development by accessing funding from private sector. One such private sector funding is the pension fund, which is sitting.
Bayim ya ce kuɗaɗen na fansho na nan a zaune a hannun kamfanonin jiya kuɗin, kuma tuni dama wasu sun ranci kuɗin, da haka ba wani dalili da gwamnatocin jihohi ba za su ɗaurance kuɗin ba, tunda za su tsara yadda za su biya lamunin da ba za a iya sokewa ko fasawa ba.
There is nothing wrong and we're not going to be apologetic about saying we want to borrow to fund.
Bayim ya ce ba za su nemi afuwar bayyana cewa za su ranci kuɗin don ayyukan raya jihohi ba. Masu karɓar fansho na nuna firgici kan cewa hakan zai sanya su aikin babangiwa, don kuɗin nasu za su yi makalewa tsakanin gwamnatocin 'yan siyasa. Da yawa na cewa ko yanzu da ba a karɓi lamunin ba, fanshon baya zuwa bisa ƙa'ida, ko baya iya kashe kishirwa bare yunwa.
Gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakaninmu da Allah, mun yi mun gama lafiya, amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun dawo almajirai, sai mun yi roƙo mu ci abinci. Ya za a yi haka yanzu ka da iyalai ka da ta sina ofisa, kuɗi kana ganin su a waya, ba za ka yi ɗaukan su ba, ba za ka yi karɓan kuɗaɗen nan ba. Bincin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ta gaggabci kuɗaɗen a yanki wannan, a yanki wannan, without reason. Yau wata 14 muna zaune tunda muka yi rita, akwai wanda ma wanda suka yi rita gaba da nema ba su samu ba ma har yau, su da more than 14 months.
Kungiyar rajin tabbatar da amanar jagoranci ta Najeriya SERAP ta rubuta shugaba Buhari takardar buƙatar da dakatar da manufar gwamnonin. Zuwa yanzu dai ba alamun amsar buƙatar ko dakatarwar gwamnonin da ke da ƙarfi wajen juya lamura a gwamnatin tsakiya, musamman in suka yi wa buƙatar rubdugu ko taron dangi. Nasiru Adamu Ilikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasir. To, a yayin da ake ta fama da sake tsanani da annobar cutar corona ta yi a duniya, kamar sauran wurare, su ma hukumomi a Najeriya sun fara ɗaukar matakai irin na baya. Abdulwahab Muhammad, gare ka.
Malam Muhammad Bello Dauda, jami'in kiwon lafiya ne a asibitin Gwararru a Bauchi. yayi ganin haske kan wannan batu.
Cutar ta coronavirus gaskiya yanzu da a ce ta sake dawowa mataki na biyu kusan duk duniya, Najeriya ma tana cikinsa. Don wannan satin da muke ciki an samu mace-mace, don kamar misali wani babban soja nan Najeriya ya kamu da cutan, kuma ya yi taro kuma cikin kwana biyu ya mutu, kuma ya yi mu'amala da mutane la ta'adduba sai duk inda aka same ka, ko da bisa kuskure ne ka sa wannan bada a ci taron ka 20,000, ka sa mask, sai kuma ka dinga observing din abin da ake kira social distance. Wannan social distance wato tazara tsakanin akalla kafa 3 ko 5 tsakanin ka da kowane dan adam. To waɗannan abubuwa guda uku nan gwamnati yanzu ta dawo da su.
A halin da ake ciki, gidauniyar buwa mallakar wani dan kasuwa mai suna Abdulsamad Isiaka Rabiu ya aika wa gwamnatin jihar Bauchi da kyautar motocin daukar marasa lafiya da kuma dubban takunkumin rufe hanci da baki. Alhaji Idihon shine ya kawo kayayyakin.
Na zo ne in wakilci chairman dinmu Abdulsamad Rabiu da ya kawo musu taimakon motan daukar marasa lafiya guda uku da takunkumi na kare mutum daga cututtuka wanda suka hada da COVID-19 kusan sama da 50,000.
Gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi shine ya karbi kayayyakin a madadin gwamnatin jihar Bauchi. Ga kuma abin da yake cewa,
muna godiya kwarai, mun san wannan guduma na ambulances guda uku za mu kai su asibitoci a yi amfani da su kamar yadda shi Alhaji Abdulsamad ya nema, kuma wayannan takunkumi su ma za mu raba su a ƙananan hukumomi.
Abdulwahab Muhammad, mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab na musamman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraronmu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu iya magana na cewa waiwaye adan tafiya. A daidai lokacin da wannan shekarar ta 2020 ke zuwa ƙarshe, shirin ciki da gaskiya zai waiwaye baya domin kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku cikin wannan shekara. Sai a biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa, mun kawo muku kukan da 'yan kasuwa a karamar hukumar Kuje da ke yankin Abuja suka yi na rusa shagunansu bisa umarnin shugaban karamar hukuma, ba tare da ko jira su kwashe kayansu ko sauraron umarnin dakatar da hakan daga kotu ba. Mai magana a madadin 'yan kasuwa Alhaji Bature Zaria ya ce sun tafka asarar miliyoyin naira, kuma sun tura rubutaccen korafi ga ministan Abuja Muhammad Musa Bello dan sanya baki a lamarin, amma ba wata amsa da suka samu.
Kimbin umarnin kotu ta ce kada a yi abu, shi kuma ya yi. Kotu ta ce mu tsaya inda muke, kada a tabi komi. To shi kuma ya ki bin wannan umarni, ya rushe shagunan gaba daya da kayamaci.
A takaicin me kuke bukata ofishin minista ko shi minista Muhammadu Musa Bello ya yi kan wannan al'amarin?
Mu da rigima ne ba mu so ba. Mun so ya shiga cikin maganan ya ga bannan da ya mana. Ai mishi magana, to tun lokacin da muka kai mun kai kafin a rushe ne, to yanzu an riga mu an rushe gaba daya. Tun da dama da muka alamun take-taken shi, sai muka kai karan shi wurin minista. To minista bai dauki wani mataki ba, har an riga an rusa.
Tun da kasuwar ku an riga an rushe ta, waɗanne sana'o'i kuke yi ne? Ko kun koma gida ne kun zauna?
An zuka ba mu sana'an komi, ni yanzu kamar ni yanzu ma haka da ake yi, yanzu ka Kaduna an ce yara su koma. Ni yara na ba su koma ba, don ba da kudin da zan biya yara zuwa makaranta. Sun karya mu raga-raga.
Bayan shiga kotu, 'yan kasuwar sun sake rubuta korafi ga ofishin ministan, inda mai taimaka ministan kan labaru Abubakar Sani ya ba da tabbacin za a duba batun, kuma cikin shekara mai zuwa za mu sake wayar inda aka kwana game da wannan batu. Ga tsohon labarin da muke bi na Fatima Ahmad 'yar Gombe da ta koma zama Abuja wajen kakarta, hatta ba da labarin gamuwa da wani lauya da ya yi mata juna biyu. Ta haifi yaro da raɗawa yaron suna Saifullah ba tare da tallafin lauyan ba. Tsohon minista kuma tsohon kwamishinan shari'a na Sokoto Inni Abdulkadir da ya shiga tsakani don samun sulhu a takaddamar ya rasu ranar 6 ga watan Yuni. Aka yi masa jana'iza a Sokoto cikin juyayi bisa koyarwar addinin Islama. Ga matuna baya ga batun da ya faɗa akan wannan niyya ta bincike.
Akwai wanda ma suke suspect number after your story. Akwai takardar da an kai follow up aka rubuta aka yi circulated into the chief judge, the attorney general, the assessor. An gwada min copy din takardar nan.
Okay,
so but they wrote the two. Suka suna now investigating to because wannan takardar is giving them some lead
again.
Ko shari'a musulunci ko tamu ogata common law.
Hey.
Honors and whoever alleges.
Okay, proving.
She's proving. So it is left to her to prove that you are alleged not there. People deny. Hey. It is not proven she was not there. So I have a relationship with she. So kuma, kaga, in this case, it is shari'a musulunci in the in strict evidence na musulunci.
Okay.
Idan kai mutum allegation. Aka zo ya kasu kawo shaida. Shaidar nan kuma akwai requirements. Ma advice zan yi magana da shi. Kuma this is condition life. But we see what I can do.
Yanzu haka dai Fatima na ci gaba da hafitakar kula da ɗan nan nata ta hanyar biyan renansa a Kano ga kuma karatunsa. A wasu lokuta akan samu ƙalubalen gaske wajen biyan kuɗin kulawa da yaron. Ga ma misalin zantawar da wannan shiri ya yi. Da ɗaya daga cikin mai renon yaron Saifullah.
Kaga dai lokacin da aka kawo yaron nan kace dan Allah dan Annabi ya karbi 8,000 ya taimaka mata yace to shikenan ba kuma ɗana kowa ne. To kaga ni tana bada kuɗin abinci ta bada kuɗin abinci na wata ɗaya lokacin kafin ya wata ta bada 10,000. To kuma ka san matsalolin yara yau ko abincin naira 100 a ce kullun kana cin na 100 na 300 kaga 9,000 kenan. Amma saboda dai naga yarinya ce kuma ni ba yarinya bace irin dai ka san yadda abu rayuwa yake yanzu. Ka gani in takalmi ba shi da shi in ba shi da wani abu ko socks ne ya lalace ko ya yadda ji ko da kanshi ne ya lalace zuwa su sabulun wanka da sauran su kaga ai duba mata ne ce mata komai ba. Ka gani tana ba da 2,000 ce sai zamanto sai ta yi wata biyu sannan ta ba da 10,000 ai bai yi ba ko saboda fada Allah. Ruƙon mutum ba wahala ba ƙaramin wahala ba ce.
A yanzu dai ɗaya daga waɗanda suka shaida zuwan mahaifiyar yaron da yaron kota a Sokoto. Mutumin da ake zargi shi ne mahaifin yaron ya maka wakilin wannan shiri Nasara da Mel Hikaya da kuma gidan rediyon Vision na Sokoto a kotu. Anas Fannayaba ya ce yana da sha'awar ɗaukar nauyin yaron.
Abin da zan ce a kun riga kun ki cikin yaron ciya yaron dan ba Sokoto ne. Kuma shi yaro na kowa ne. Kuma yaron nan yana da azaka sosai. Kuma shi yaro in ka duke shi baka san abin da Allah zai yi da shi ba. In kai rike tarbiyyar shi yana iya yiwuwa in Allah ya kaddara ya maka abin da ɗanka wanda ka haifa da cikin ka bai maka ba. Kuma kaddaruwa ce ta wannan abin da aka riga aka kaddaro idan aka samu yaron nan. To kaga ba za a iya barin yaron nan ba shi ga wani hali. Yana da kyau a kula da tarbiyyar shi da ilimin shi da lafiyar shi. Kuma yana yiwu kai da kai rike shi ko baka ci moriya ce ba zai iya rike wani abu na bayan ka ko da bayan ba ranka. Ita rayuwar duniya koyo shi wasu abubuwa ana duben su don baya. In an ka ce yaro an same shi ga irin abubuwan da aka yi to da yanayin da aka samu yaron nan ni na ga yaron nan kuma na ga yaron nan yana da azaka. Kuma irin yadda na kalli yaron yaro ne mai ƙwaƙwalwa mai ilimi saboda na tsaya na lura da hankalin yaron. To ni ne iya rika yaron ne ai da yawa akwai mutanen da ka ɗauko marayu waɗanda aka samu kuma su rika su ba su tarbiya kuma Allah shi musu wata baiwa wadda za a ganin cewa sun zama wani abu da yawa. Ai in ka lura ma yawancin wasu shugabanni da ake samu irin waɗannan yaran ne ake samu baiwa ce ta Ubangiji.
wato Alhaji Anas Anna ya ba kana so ka ce kana son rike wannan yaron ka kula da tarbiyarsa har yadda Allah ya hukunta nan gaba
sosai ai in kan lura na yi maka bayani na ce maka yaro na kowa ne kuma yaron nan nika ce maka cewa in an ka rika shi ba a sa abin da zai zama ba ai ba kai ba ko bayanka yaron nan na iya tashi ya tuna cewa waye rike shi shi yi taimako bisa ga bayan idan baka san irin bayar da Allah ya mishi ba zuwa gaba ko babu ranka zai iya taimakonki da bayanka ko ɗiyanka a ce ai ya yi tunanin cewa ubansu shi ne ya rika shi ya zama wani abu shi ma ya taimaki bayanka kuma ya taimaki al'umma
lokacin da mahaifiyar yaron nan da yaron nan suka zo Sokoto kai ka tarbe su kuma an je kotu tare da kai shin ya ka kula da yaron da mahaifiyarsa
kawo abu ne wanda za ka tausaya ma inda abu ne ya shiga wanda irin waɗanda matsalolin ana samun irinsu kuma da yawa kana kallo zai maka misali akwai irin Maiduguri da yanzu an yaƙi wasu an kashe musu uwaye yara ƙanana nan Sokoto ma in kana iya dubi akwai mutum ne da tsohon marayu mai girma girman Sokoto Alhaji Umaru Kwabo in ka zo za a ga cewa waɗannan yaran da ya tsoko ga su na ansa su makaranta kuma ana ba su tarbiyya
wannan kenan masu sauraro a nan shirin namu ke zuwa ƙarshe amma idan aka kasance da mu a shirinmu na makon gobe za mu daura da ci gaba da kawo muku bitar shirye-shiryen da muka kawo muku a baya yanzu a madadin Nasiru Adamiyar Hikaya wanda ya taimaka wannan shirye zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Jiya Lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magunguna na Pfizer da ke garin Kalamazoo na jihar Michigan zuwa sassa da yankunan kasar Amurka. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan Electoral College su kada ƙuri'unsu don tabbatar da ɗan takarar Democrat Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Mai rike da mukamin a yanzu Donald Trump na ci gaba da ambaton cewa shine ya lashe zaben na watan jiya. Iyaye sun hada a wata makarantar secondary a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya jiya Lahadi. Suna roƙon hukumomi su cece ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. A jamhuriyar Niger an kada ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka dade ana jinkirtawa jiya Lahadi. Washe gari bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai ta kashe akalla mutum 27. A cewar jami'an yankin kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban kasa. Firaministan Sudan Abdalla Hamdok ya kai wata ziyara gaggawa Addis Ababa jiya Lahadi don tattaunawa akan yankin Habasha da ke fama da rikici inda fada ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar Sudan. Jami'an tsaro a Belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin Minsk da wasu biranen don matsawar shugaba Alexander Lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vesna ta ce an kama kusan mutum 180 a lokacin zanga-zanga ta jiya inda yawancin kaman an yi shi ne a Minsk.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga 'yan uwa jikoki da kuma 'ya'yan Baba Idi Bilad musamman ma Malam Sama'ila Idi Bilad da 'yan uwansa saboda rasuwar Baba Idi Bilad ranar Alhamis wanda tuni aka yi jana'izarsa shekaran jiya Asabar a garin Wurno ƙaramar hukumar Tufa Ɓalewa jihar Bauchi bayan addu'o'i a majami'ar Ikwa ta Wurno ɗin Allah ya ji ƙansa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chibohiro Dodone da ya haɗa sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam.